Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau Juma'a ta babbar rana 21 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Wata fashewa da ta afku a wani ƙauye da ke yankin arewacin Kivu a ƙasar Congo ya yi sanadirin mutane 9 cewar jami'ai a yankin. Bom din ya fashe ne a tsakiyar ƙauyen yayin da jama'a suka rika kokarin gano ko menene. Da alama akwai sauran aiki wajen daidaito dangantaka tsakanin Amurka da China duk kuwa da fadatashin ayyukan diplomasiya na baya-bayan nan kafin balaguran manyan jami'an Amurka da ke tafi zuwa yankin Indo-Pacific. A jiya Alhamis masu gabatar da ƙara a Rasha sun buƙaci kotu ta yankewa shugaban yan adawa da yanzu haka ke ɗauri Alexei Navalny hukuncin shekaru 20 a kurkuku.
To kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa ƴan Najeriya na ci gaba da kokawa da tsadar rayuwa biyo bayan cire tallafin man fetur a ƙasar.
Ba a ce mudu masara ya kai 700,600 wanda an nika 950.
Haka kuma za a ji cewa yayin da ledoji da robobi ke ci gaba da yau muhalli illa masu rajin makare muhalli a ƙasar kamar na
Masana muhalli a kasar Kamaru na gargadi tare da jan hankali dangane da gurɓata muhalli daga amfani da kwalaben roba da ledoji waɗanda ke haddasa ambaliyar ruwa sakamakon toshewar magudanar ruwar da sauransu.
Daga nan za mu kawo muku shirin duniyar Amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su aruku ya aika mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara shin kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labarin duniyar mai karantawa Hawwa Sharif. Wata fashewa da ta afku a wani ƙauye a yankin arewacin Kivu na ƙasar Congo ta yi sanadiyar mutane 9 cewar jami'ai a yankin. Bom din ya fashe ne a tsakiyar ƙauyen yayin da jama'a suka rika kokarin gano ko menene cewar mahukunta. Tun a makon da ya shige ne dai ƴan tawayen M23 da ƴan tsagera a yankin ke fafutuka akan ƙauyen da ke yankin Rusuru. Wani jami'in karamar hukuma a yankin ya tabbatar da cewa an kai mutane da suka samu raunuka a asibiti da ke kusa da ƙauyen. A nan take dai ba a san wanda ya dasa bom din ba, duk da dai jami'ai sun ce an ga bom din ne kusa da inda ƴan tawayen suka kafa wani sansani a can baya. An dai shafe gwamman shekaru ana ci gaba da samun tashin hankali tsakanin kungiyoyin mayaka sama da 120 a kokowar samun iko akan muhimman albarkatun ƙasa da ke yankin yayin da waɗansu ke ƙoƙarin kare al'ummominsu. Ana kuma samun yawan tashe-tashen hankula da kashe-kashe a wannan yanki da ke da ɗimbin albarkatu wanda hakan ya samar da ɗimbin 'yan gudun hijira. Tun shekaru 10 da suka shige ne dai kungiyar ƴan tawaye ta M23 ta samu ƙarfin iko inda mayakanta suka kwaci garin Goma, gari mafi girma a gabashin ƙasar da ke kan iyaka da Rwanda. Kungiyar ta samo sunanta ne daga yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a ran 23 ga watan Maris na shekara ta 2009 da ta zargi gwamnatin Congo da ƙin aiwatarwa. Gwamnatin Congo da Majalisar Ɗinkin Duniya sun zargi Rwanda da marawa 'yan tawayen na M23 baya, zargin da Rwandan ta ƙaryata. Da alama akwai sauran aiki wajen daidaituwar dangantaka tsakanin Amurka da China duk kuwa da fadatashin ayyukan diplomasiya a baya-bayan nan kafin balaguran manyan jami'an Amurka da ke tafi zuwa yankin Indo-Pacific. Maimakon ganin wani ci gaba, jami'ai daga kasashen biyu a baya-bayan nan sun rika magana suna bayyana ƙarfinsu a fili tare da bayyana rashin samun ci gaba akan batutuwa da dama. Ko a jiya Alhamis, mataimakin sakataren tsaron Amurka kan harkokin yankin na Indo-Pacific Eli Ratner sai da ya shaidawa 'yan majalisar dokokin Amurka cewa ɗaukar mataki a yau kuma ɗaukar mataki mai ƙarfi a yayin wani zaman saurare da ya mai da hankali kan manufofin Washington game da China. Ratner ya ce ɓangaren tsaro na samun ci gaba abin tarihi da ke da matuƙar ƙarfi da juriya kuma mai haɗarin gaske. ya ce Amurka na da ci gaba a karfin sojinta da ke baje wakil da ke baje a ko'ina a duniya kuma suke ciki tsundun da kawayensu da kuma abokan harka. Shi ma da yake magana mataimakin sakataren harkokin waje kan harkokin yankin gabashin Asia Daniel Kitchbrank ya shaidawa 'yan majalisar dokokin cewa ana kokarin yin duk mai yiwuwa domin ganin gasa tsakanin Washington da China bata kai ga fadawa cikin rikici ba. Yace zazzafar gasa tsakanin kasashen biyu na bukatar zazzafar tattaunawa diplomasiya. Yace muna shirye da tafiyar da lamari cikin sanin ya kamata tare da barin kofar tattaunawa a bude da kasar ta China.
To nan ba da jama'a ba hawar sake da mun da karshen labaran duniyar amma kafin nan zamu leka Najeriya inda a lokacin da gwamnati ta sanar da cire tallafin man a kasar a karshen watan Mayu. Daya daga cikin dalilan ta bayar shine wasu tsiraru ne suka fi amfana da shi. A wannan rahoto daga Jos, Ilyas Kasimu ya shiga kasuwa don jin yadda ƙarin kuɗin mai mai zuwa sama da 600 kuɗin lita ɗaya ya saura rayuwar mutane ta yau da kullum.
Malam Abdulrahman da Madam Ayo da Madam Hannatu, ‘yan Najeriya ne waɗanda kamar sauran ‘yan ƙasa a yanzu haka ke kukan tsadar rayuwar da suka shiga dalilin cire tallafin man fetur da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya yi a jawabinsa na farko ranar 29 ga watan Mayu da ta gabata.
A rayuwa ta yi tsada, mutane suna kokawa, suna fama da fasinja, in mun ɗauke su su roƙe mu kuma sai mu ɗauke su, amma har ga Allah muna jin rashin jin daɗin wannan ƙarin kuɗin mai da aka yi.
Kuɗin moto ya karu, kaya ya karu, kuɗin motan da ya kamata ka biya 500 sai ka biya almost 15, so cire subsidy ba ya da kyau, ba bai amfane mu ba. Gaskiya kan ba mu same shi da sauki ba, ga ni da yaro a makaranta a nan university, ga kuɗin mota, ga kuɗin abinci.
Ni yau tun da garin Allah ya wa yau Laraba, yau ranar kasuwar Rimini, wallahi babu fasinjan da ya tare ne ce mun Rimini saboda babu fasinjan.
Da shike man fetur shine ginshikin tattalin arzikin Najeriya mai al'umma sama da miliyan 200, cire tallafin ya sa farashin man fetur din ya haura da farko daga ƙasa da naira 200 zuwa sama da naira 500, sannan a baya-bayan nan ya saki harbawa zuwa har naira 600 da naira 40.
Farashin fetur yana karuwa, babu aiki, farashin fetur na karuwa, ba salarin mutane, sun daga dala sun sake karye naira, farashi na ta karuwa, salarin nawa ke biyan mutane, nawa muke samu, nawa zamu spend da rayuwarmu? Yanzu transport da nake biyan zuwa yara makaranta na yafi kuɗin da nake biyan su.
An fara da cewa tallafin man nan da sunan cewa abinda aka janye za a tuga shi wani fanni da zai taba rayuwar talaka, kuma har sati ɗaya da ya wuce shugaban ƙasa ko ce fadan shugaban ƙasa sun ce sun iya ware wajen naira biliyan 400 da suka aji saboda wannan janye tallafin da aka yi. To amma kuma sai zama kuma cewa an janye tallafin amma kuma farashin man ƙara hawa-hawa yake yau da kullum. Wanda in ga kalli wannan a misali a binciken da muka yi yau, wannan kaɗai ya sa an samu ƙari a farashin kayan masarufi wajen naira kasan kamar 270 da wani abu zuwa 300 da wani abu akan wasu kayan masarufi. Na haka abin ka lura dai kawai kusan kamar ƙara tsananta rayuwa yake ma talaka a ƙasa.
Ba a ce mudu masara ya kai 700, wanda an nika 950. Abba
gwamnatin Najeriya dai ta gaya wa 'yan ƙasa ne cewa cire tallafin man shine zai maganin haɗamamin 'yan kasuwa waɗanda su kaɗai suka fi amfana da kuɗin tallafin, kuma za ta yi amfani da kuɗaɗen da ta cire na tallafin wajen inganta rayuwar 'yan ƙasa.
Hanyoyin da aka ce za a sa, in ban manta ba, wanda na ji an ce za a sa education sector, za a saka ɓangaren lafiya. To yanzu makarantun gwamnati sun fi kowace makaranta tsada. Mun kai matar ƙani na asibiti, a jikina aka ɗauki jini, za a sa mata, amma sai da aka ce mu biya naira 800. Ba siyan jinin fa muka yi asibiti ba.
A yanzu haka maganan da nake ma yara na ko school ba sa zuwa, sai dai makarantar Islamiyya sakamakon gaskiya ba inda karfin da a yanda zan sa su a makarantar boko.
Idan aka ce yau an kawo wannan tsarin da za a sake taba rayuwar talaka dan janye wannan tallafin shine abinda muke sa mu ga sai mu ga an canja salo, amma ba a koma abinda aka yi baya can da bai yi bada wani ma'ana ba, aka yi ta suka aka san sake dawoda da shi a ce kuma shi za a ci gaba a kai. Kaga wannan ba a canja ba, da canja zan ba da canja zan ba kenan. Kaga akwai maganar ƙarin kuɗin wuta da yake nan a ƙasa, akwai maganar ƙarin da ake cewa za a yi na ma'aikatan gwamnati, ajin ciki da ake cewa za a yi akan albasukansu za a dinga cirewa. Bayan wannan in ka kalli sabon dokan da office din sakataren wannan tarayya gaba ta bayar na cewa duk tallafin da gwamnati take bayarwa ma masu bagaggu a fannin su na kaman professional exam kaman English lawyoyi da su accountant da dukitoci da sauransu, janye tallafin da aka yi na gudunmawa na basu na kwarewa akan fannin da suka karatu akai, duk wannan abun ka hada su gaba daya za ka ga cewa ya kara ma talaka kunci da kuma takura a halin da ake ciki yanzu.
Bisa ga dukkan alamu lokacin amfani da waɗannan kuɗaɗe da gwamnatin ta cire kan tallafin man fetur din ya iso, ko gwamnatin za ta yi haramar amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen rage wa talakawanta raɗaɗin cire tallafin? Daga Jos Nigeria, Iliyasu Kasim.
To a gaida Iliyasu Kasim da wannan rahoton. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kun ga ƙarshen labarin duniya.
A jiya Alhamis, masu gabatar da ƙara a Rasha sun buƙaci kotu ta yankewa shugaban adawa da yanzu haka ke ɗaure Alexei Navalny hukuncin shekaru 20 a kurkuku bisa tuhumar shi da laifin tsatsauran ra'ayi, inji na hannun daman shi Ivan Zhukov a jiya Alhamis. Shari'ar wadda aka gudanar da ita a asirce a cikin gidan yarin inda Navalny ke zaman wani dogon wa'adi ana sa ran kammala ta ne a ran 4 ga watan Agusta, cewar Nazarov. Sabbin tuhume-tuhumen da ake wa Navalny dai suna da nasaba ne da aikace-aikacen kungiyar shi mai yaƙi da cin hanci da rashawa da furucin da manyan abokan hulɗar shi suka yi. Navalny, wanda ɗaya ne daga cikin mafiya sukar shugaban Rasha Vladimir Putin, ya riƙa tona asirin cin hanci da rashawa da jami'an ƙasar ke yi tare da shirya manyan zanga-zanga da ƙin jinin Kremlin. Ya dai yi watsi da duk tuhume-tuhumen da aka yi masa, inda ya ce siyasa ce kawai. A halin yanzu Navalny na zaman wakafi na lokaci mai tsawo a wani gidan kurkuku da ke gabashin Moscow. An kama shi ne a shekara ta 2021 bayan ya dawo Moscow daga Jamus, inda ya jinya sakamakon guba mai karya laka da ya zargi gwamnatin Rasha, wato wanda ya zargi gwamnatin Rasha akai. Idan aka daure shi, wato inda aka daure shi tsawon shekaru 25 bisa dalilan kare dokar sakin talala da wasu shekaru 9 bisa laifin damfara da raina kotu. Kungiyoyin kare haƙƙi da dama da kungiyoyi masu zaman kansu sun roƙi shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gaggauta shiga tsakani domin dakatar da kashe zakaran damben boxing ɗan ƙasar Iran da aka yanke masa hukuncin kisa sakamakon rawar da ya taka a boren shekara ta 2019. Roƙon ya biyo bayan tabbatar da hukuncin kisan akan Muhammad Javad a ranar Laraba, inda aka ɗauke shi zuwa wani keɓaɓɓen wuri a gidan yarin da ake tsare da shi na Vlakvad a garin Mashhad, kamar yadda yake cikin wata wasiƙa da aka aike ga Volker Turk a cikin dare. Wasiƙar mai ɗauke da sa hannun ƙungiyoyin fafutuka na duniya 85 ta nemi gaggauta sa bakin shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya domin ceto ran Muhammad Javad da suka bayyana da bursunan siyasa. Waɗanda suka sa hannu a wasiƙar sun haɗa da tsohon shugaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya, jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya su 19 masu ci da tsofaffi, da mutum 7 da suka taɓa karɓar lambar kyauta ta Nobel. An kama matashin zakaran ɗan damben na garin Mashhad mai shekaru 27 da haihuwa ne a farkon shekara ta 2020 sakamakon shiga zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a watan Nuwamba, wanda ƙarin kuɗin man fetur ya haifar. An yanke mishi hukuncin kisa a watan Janairu na shekara ta 2022 bayan samun shi da laifin cin amanar ƙasa da lalata ginin gwamnati, cewar ɗan ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama da ke zaune a ƙasar Norway. Wasiƙar da aka aike ma Turk ta bayyana cewa an riƙa ganawa Muhammad Javad azaba har tsawon watanni kafin a yanke mishi hukuncin kisan. Iran na kashe mutane a kowace shekara fiye da kowace ƙasa a duniya in banda China, inji ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da suka haɗa da ƙungiyar Amnesty International da ke London.
Hawwa Sharif kenan ta kanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da ledoji da robobi ke ci gaba da yin illa ga muhalli a yawancin kasashen Afirka, masu rajin kare muhalli a kasar Kamaru na kira ga al'ummomi da gwamnati ta yi tsaye don samar da mafita. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Muhammad Bashir Ladan ya aika mana daga Yaounde.
Roba tana da daɗin amfani, amma kuma tana jawo babbar matsala ga muhalli. Har ila yau ana ci gaba da samun kiraye-kiraye kan wannan matsalar. Masana muhalli a kasar Kamaru na gargaɗi tare da jan hankali dangane da gurɓata muhalli daga amfani da kwaladin roba da laidoji waɗanda ke haddasa ambaliyar ruwa sakamakon toshewar magudanar ruwar da sauransu, wanda zai iya kaiwa ga rashin lafiya. Musa Tanko masanin harkar lafiya da kuma tsafta ya ce wa muryar Amurka, ina kyautata zaton cewa da akwai bukatar haɗin gwiwa tsakanin al'umma da gwamnati, shi yasa kuke ganin sharar na da yawa da gaske. Ya kamata gwamnati ta sake duba yanayin faɗakarwarta, wala Allah matsalar za ta iya raguwa. Akwai bukatar samar da canji da kuma haɗin gwiwa don magance wannan matsala da take karaɗe duniya gabaki ɗaya. Toma de Grove, jagoran kungiyar River Cleanup mai zaman kanta, yace mana
ojin guri
da yake nan Duwala yana daga cikin mafi gurɓacewa Afirka, yana ma daga cikin koguna uku mafiya matsalar gurɓacewa a duniya gabaki ɗaya, inda kowace shekara ana fitar da kwalaben roba fiye da kilo miliyan uku. Hakan ya sa duk lokaci da aka yi ruwa za ku ga cewa ana samun ambaliya. Wannan lamarin yana hana al'umma barci kamar yadda wannan dattijo mazaunin anguwar Sobom ya shaidawa muryar Amurka. Kowane lokaci aka yi ruwa, al'ummar wannan anguwa ba sa bacci sakamakon ambaliyar ruwa, saboda magudanar na ciki da kwalaben roba da ledoji waɗanda suke hana ruwa gudu. Hakan ya sa idan aka yi ruwa tana kaucewa hanyarta, tana shiga anguwanni har zuwa ma gidaje, har zuwa tsawon mita ɗaya daga ƙasa. Duk da cewa shekarar 2019 ne gwamnatin Kamaru ta haramta kasuwancin ledoji a fannin kasar, kawo yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba, ba don komai ba saboda rashin kulawa da matakai da aka ɗauka. A shekarar 2022 ne kasashe 200 suka cimma yarjejeniyar rage sharar robobi ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya domin rage illolin da robobi ko polythene ke haifarwa a rayuwa da muhallin bil'adama a doron ƙasa. Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Bashir Ladan, shirin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, wanda yanzu a agogon muke cewa karfe 11:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka nan da mako zai nazari ne kan rawar da Amurka ke takawa wajen yakin da Rasha ke yi a Ukraine, inda za mu kawo muku wasu Amurkawa biyu da ke tallafawa a fagen yaki. Yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a wannan mako za mu mai da hankali ne kan irin rawar da Amurka ke takawa wajen yakin da Rasha ke yi da Ukraine. Jason Ryan, malami ne da ke koyar da sojojin Ukraine dabarun ba da magani a fagen yaƙi, kuma ya faɗa wa VOA abin da ya zabar da shi shiga wannan aiki.
Just looking for something to do, I wanted to help. I spent a good bit of that time training.
Yace ina ta neman abin da zan yi, ina son na taimaka. Na jima ina koyar da sabbin sojoji dabaru, na kuma kwashi shekaru biyu ina aiki a ɓangaren ba da magani da wani sashi na 'yan sanda. To Jason dai tsohon mamba ne a dakarun tsaro a Bamuda, wani yanki da Burtaniya ta mulka mai cin gashin kansa a yankin tekun Atlantika. A ƙarshen watan Mayu ya isa Ukraine bayan da wata ƙungiyar bada agaji ta Amurka da ake kira Task Force Yankee ta gayyace shi. Ya kuma yi rangadi a sassan ƙasar da dama tun bayan isarsa. Kesin ke ne ke cewa nazirci garuruwan Kharkiv, Kramatorsk, Odessa, Mykolaiv, na kuma je har Balaklia. A lokacin da yake Kyiv, Jason ya koyi da dabarun yadda za a kula da sojin da ya ji rauni a wata cibiyar 'yan sa kai ta Ukraine. Tun daga ƙarshen watan Maris, cibiyar ta horar da sama da mutum 7,000 kan dabarun ba da taimakon farko ga wanda ya ji rauni. Nufin idan kana jan mutum a ƙasa, ka yi la'akari da cewa akwai duwatsu, akwai fasassun kwalabe za su iya yanka mutum. To bayan wannan horo, waɗanda aka koyar kan ɗauki wani darasi mai zurfi kan yadda ake bada wannan taimakon gaggawa. Irin wannan horo ne ya taimaka wajen ceto ran Anthony, wani sojan farin kaya mai shekaru 30. Ɗan asalin Amurka, Anthony ya bar birnin New York ne zuwa Donetsk, inda yake aiki da wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa. Ya kuma ji rauni ne a ƙafa da hannunsa. Ya kuma faɗa wa VOA dalilin da ya sa shi ma ya je ƙasar ta Ukraine. Yace na ga akwai buƙatar na taimaka. Wannan mummuna abu ne da Rashi ke yi. Na taɓa yin aikin soja na tsawon shekaru 9 inda na je Iraki da Afghanistan sau uku. To yanzu dai Anthony yana murmurewa a wani asibiti da ke birnin Kharkiv a ƙasar ta Ukraine. Yace suna bani kulawa mai kyau. An yi min aiki har guda 7. Yanzu mun zo matakin da za a bani kulawar sassan jikina, wacce za a minsa 3 a rana. Don na samu na fara takawa. To shi dai Anthony ya ce yana da ƙwarin gwiwar Ukraine za ta yi nasara a wannan yaƙi. Yana mai nuna sha'awarsa ga ƙarfin zuciya da dakarun ƙasar suke nunawa a yaƙin. Ya ce idan ka je fagen yaƙi za ka ga cewa 'yan Ukraine jajirtattun sojoji ne da ba sa nuna gazawa. Ya kuma yi fatan wata rana zai ziyarci ahalinsa a New York. Kafin ya kuma komawa ƙasar ta Ukraine, a nashi ɓangaren shi ma Jason na da burin ganin ya koma Ukraine. Ya ƙara da cewa ya haɗu da Amurkawa da dama masu aikin sa kai, waɗanda ke da burin ganin sun ci gaba da taimakawa Ukraine.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar. Kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo. To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin Duniyar Amurka wannan makon, sai wani makon kuma idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gershon da ta haɗa shirin, sai Ana wacce ta haɗa asalin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
To madalla a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma lokacin da za mu zaƙulo ku ɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ke aiko mana ta hanyar email mu kawo muku.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori, mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. Ya ce gargaɗi da ƙungiyar Amnesty International ta yi ga hukumomi a ƙasarmu Najeriya da su farga a kan yiwuwar samun ambaliyar ruwa, wannan abin dubawa ne. Sannan al'umma su ma su daina yin gine-gine a hanyar magudanun ruwa. Sai sakon Isuhun Dela Faki da Alhaji Bashari mai katako bakin kasuwa Faki. suka ce Salam BOA wannan masifa ta tsadar kayan abinci da na man fetur da muke fama da su a kasar mu Najeriya. Muna roƙon Allah ya sassauta mana su. Amin. Daga Haruna Muhammad Katsina ya ce ƙara farashin man fetur zuwa naira 617 a duk lita ɗaya. Hakan ba abin mamaki bane, domin mun san hakan za ta iya faruwa. Duba da cewa a lokacin da shugaba Bola Ahmed Tinubu yake yakin neman zaɓe, ya ce in ya zama shugaban ƙasa zai dora daga inda shugaba Buhari ya tsaya. Kuma duk da wannan, malamai sun sa ɗimbin jama'a suka sake zaɓen jam'iyyar APC. Saboda haka kuma menene mu muka saiwa kanmu? Sai wannan sakon da ya fito daga Salihu Isa Fana da Haddadi mai kwamfuta mai yama jihar Kebbi da Garba na hali Kamba jihar Kebbi da Sama'ila Sani Kafinta Bodi Fana suka ce muna kira ga shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya gaggauta magance matsalar da ke damun 'yan Najeriya ta tsadar rayuwa da ake ciki. Domin wallahi ana cikin matsala na tsadar man fetur litar mai har 620 kuma buhun dawa da buhun hatsi duk sun yi tsada. Ina talaka ina sayan waɗannan abubuwan, wallahi sau guda gujiyar makaho ke kuna. Na biyu ba shi yarda ta sake konewa.
To mazalla a gaishe ka da wannan, kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Wata fashewa da ta afko a wani ƙauye a yankin arewacin Kirbu na ƙasar Congo ta yi sanadiyar mutuwar mutane 9 cewar jami'an yankin. Bam ɗin ya fashe ne a tsakiyar ƙauyen yayin da jama'a suka rika ƙoƙarin gano ko menene. Tun a makon da ya shige ne dai yan tawayen M23 da yan tsagera a yankin ke fafutuka akan ƙauyen da ke yankin Rusutu. Wani jami'in karamar hukumar a yankin ya tabbatar da cewa an kai mutane da suka samu raunuka a asibiti da ke kusa da ƙauyen. Da alamu akwai sauran aiki wajen daidaituwar dangantaka tsakanin Amurka da China, duk wanda faɗi tashin ayyukan diplomasiya baya-bayan nan kafin balaguran manyan jami'an Amurka da ke tafe zuwa yankin Indo-Pacific. Maimakon ganin wani ci gaba, jami'ai daga ƙasashen biyu a baya-bayan nan sun riƙa magana suna bayyana ƙarfinsu a fili tare da bayyana rashin samun ci gaba a kan batutuwa da dama. Ko a jiya, Alhamis mataimakin sakataren tsaron Amurka kan harkokin yankin na Indo-Pacific Eli Ratner sai da ya shaidawa 'yan majalisar dokokin Amurka cewa ɗaukar mataki a yau kuma ɗaukar mataki mai ƙarfi a yayin wani zaman saurare da ya mai da hankali a kan manufofin Washington game da China. A jiya Alhamis, masu gabatar da ƙara a Rasha sun buƙaci kotu ta yankewa shugaban 'yan adawa da yanzu haka ke ɗaure Alexei Navalny hukuncin shekaru 20 a kurkuku bisa tuhumar shi da laifin tsatsauran ra'ayi, inji na hannun daman shi Ivan Zakhnov a jiya Alhamis. Shari'ar wadda aka gudanar da ita asirce a cikin gidan yarin inda Navalny ke zaman wani dogon wa'adi ana sa ran kammala ta ne a ran 4 ga watan Agusta cewar Shepnov. Sabbin tuhume-tuhume da ake wa Navalny dai na da nasaba ne da aikace-aikacen kungiyar shi mai yaƙi da cin hanci da rashawa da furucin da manyan abokan hulɗar shi suke yi. Kungiyar kare haƙƙi da dama da wato kungiyoyin kare haƙƙi da dama da kungiyoyi masu zaman kansu sun roƙi shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gaggauta shiga tsakani domin dakatar da kashe zakaran ɗan-ɗanben boksin ɗan ƙasar Iran da aka yanke ma hukuncin kisa sakamakon rawar da ya taka a boren shekara ta 2019. Roƙon ya biyo bayan tabbatar da hukuncin kisan akan Muhammad Javad a ranar Laraba, inda aka ɗauke shi zuwa wani keɓaɓɓen wuri a gidan yarin da ake tsare da shi a Vaclavbad a garin Mashhad, kamar yadda yake a cikin wata wasiƙa da aka aike ga Volker Turk a cikin dare. Wasiƙar mai ɗauke da sa hannun ƙungiyoyin fafutuka na duniya 85 ta nemi gaggauta sa bakin shugaban na kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya domin cetoran Muhammad.
To madalla masu raro, da haka muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mun dawo a shirinmu na daren ƙarfe 9:30 a ugun Najeriya Nijar Kamaru wanda ya daidai ƙarfe 8:30 a ugun GMT da Ghana. Domin sake sauraron wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan amadadin Hawwa Sharif da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, sai kuma Julie Leves Gresham wadda ta bada umarni tare da haɗa shirin har ma da injiniyanmu na yau. Daga nan birnin Washington DC, Nisa da Fili Hashin Gumul ke cewa ku dakatar shirin yau da gobe, shirin matasa.